bayanin kasafin kuɗin da ya nuna cewa yan bazu sau wakile da kuma na DTJ za su kashe zanzurutun kuɗi har naira biliyan 125 a shekarar nan da muke ciki. Kodayake yan majalisar sun kare matakin da suka dauka na karawa kansu zanzurutun kuɗin, amma kuma yan Najeriya na ganin yan majalisar ba su yi la'akari da halin yasu da tattalin arzikin Najeriya ke fuskanta ba, da kuma rashi da ke ci gaba da zama ruwan dare a tsakanin yan Najeriya. Bayanin da yan majalisar tarayyan suka fitar da ya nuna cewa za su kashe naira biliyan 6.4 wajen sayan motoci na alfarma, a inda za a kashewa wayannan motoci mai na zirga-zirga har na naira miliyan 270.994, kuma yan majalisar za su kashe kansu naira biliyan 11.5 wajen yawace-yawace a ciki da wajen Najeriya. Har ila yau wayannan motoci da yan majalisar za su saya za a musu inshora na naira biliyan 1.6. To kome yan Najeriya za su ce game da wannan kasafin kuɗi da yan majalisar suka amince da shi?
Sunana Muhammadu Murtala Yusuf Jama'a, ni mazaunin Lagos. Hakika wannan kasafi na kuɗi, wato budget da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aika da shi zuwa majalisa naira triliyan 7, majalisa ta yi amanna da shi, ta karɓa da hannu biyu. Saboda haka Allah ya sa wannan kuɗi dukkanin mutumin da yake ɗan Najeriya ya amfana da shi, kuma da zarar ni kaina ina ganin za mu amfana da shi, saboda za mu amfana da shi a matsayin mu na yan kasuwa, haka talakan Najeriya muna sa rai zai amfana da wannan kuɗi. Sannan kuma za a amfana da shi ta ɓangaren hanyoyi, ɓangaren makarantu da kuma ɓangaren asibitoci. Muna sa rai mutumin da yake binni da ƙauye, Allah ya sa amfana da shi. Idan mutane suna nazari da cewa wannan kuɗi ya yi yawa, to su karkato da hankalinsu kusa, su duba cewa zamani ne yake tafiya da yanayi, duk abin da zamani ya zo da shi yake tafiya da shi. Burinmu da addu'anmu da fatanmu, Allah ya sa wannan kuɗi ya wadanta ɗan ƙasa amfani.
Su ma masana tattalin arziki ba a basu a baya ba wajen tsokaci da kuma tattauna wannan kasafin kuɗi. Da yanzu haka ake jiran yan majalisar su gabatar da shi ga fadan shugaban ƙasa, kamar da Dr. Dauda Muhammad Kuntugura, masani akan tattalin arziki a Jami'ar Bayero, ya shaida mini
tasirin da amincewa da majalisar suka yi ma kasafin kuɗi na bana. Ko da yake ana gani ya ɗan ɗauki lokaci, amma yana tasiri saboda yanzu ya zama doka kenan. Wannan zai ba gwamnati dama ta aiwatar da ayyuka na raya ƙasa da take son yi, wanda shine gaba ɗayan ka haɗa, tunda masu fita wani tattalin arziki sun nuna cewa a ƙasa gwamnati ne ke da hurumi ko kuma damar haɓaka tattalin arziki ta hanyoyin kashe kuɗaɗen da take na wurin samar da kayan more rayuwa da kuma albashi na ma'aikatan da take biya. To kaga wannan zai sa yanzu tunda an amince yanzu ɓangaren zartarwa za su damu daman da za su gudanar da waɗannan ayyuka, waɗanda kuma waɗannan ayyukan su za su taimaka ma tattalin arzikin ya haɓaka, mutane su samu aikin yi a cinikayya ya samu saboda waɗannan ayyuka.
To sai dai a cewar ministan kuɗin Najeriya Mrs. Kemi Adeosun, fatar gwamnatin tarayyar Najeriya na wannan kasafin kuɗi shine farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya da yanzu ke tafiyar hawainiya, da kuma zaburar da shi ta yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki, tarayyar masana'antu da bunƙasa harkar gona da kuma samar da aikin yi ga ɗimbin matasan Najeriya.
The new budget is really about a continuation of the process that we've started, repositioning the Nigerian economy and moving us not just out of recession but into sustainable growth.
Babangida Jibrin, Amurka daga Lagos.